الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yau a 6 ga watan Rabiul Awwal 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma daidai da 2 ga watan Oktoba 2022. Zamu karasa karatu masu kona littafi min wasaya as-salaf lish-shabab na Ash-Shaykh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri. A karatunmu na karshe mun tsaya a wasiya ta 11. Saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu karanta littafin, za mu tashi daga wasiya ta 12 zuwa wasiya ta 15, da ma wasiyu guda 15 ne a cikin littafin. Malaki al-wasiyatu as-saniyatu 10, wasiya ta 12 yace an al-qiryadiyyi qala, an karbo daga al-Qiryadiyyi yace kana Sufyanu Thawri rahimahullah yusalli thumma yaltafitu ila ash-shabab, yace Sufyanu Thawri ya kasance yana mana sallah, in ya gama sallah kuma sai ya waiga zuwa ga matasa. Fa yaqulu, sai yace, idza lam tusallu al-yawma famata, sai ya ce ma matasa, idan ba ku yi sallah yau ba fa mata, to yau za ku yi sallah. Malaki awsa Sufyanu Thawri ash-shababa wasiyatan azimatan, Imam Sufyanu Thawri yayi wasiya ga matasa wasiya mai girma, istighlali shababihim fi ta'atillah, da cewa su yi amfani da samartakan su a cikin biyayya ga Allah. Fashabu, shi matashi, idan lam yastajilla marhalata shababi, idan bai amfani da matakin samartakansa ba fi sujudi lillah, akan sujada ga Allah. Wa kad yad'u, hakika nan gaba zai zo yayi rauni, wa yadkhulu fi marhalatin min hayati, kuma ya shiga wani mataki na rayuwansa, ya waddu fiha an yasjuda, wanda zai so yayi sujada a cikinta, walakin la yastati, amma ba zai yi ba idan ya tsufa kenan. Akwai tsofaffi waɗanda za su iya tsaya a cikin sallah ba, suna sallah ne akan kujera ko ba ka wani, wasu a zaune a kasa, wasu kuma suna zaune ne akan kujera, ba za su iya ruku ba, ba za su iya sujada ba, suna so amma kuma saboda raunin jikinsu ba za su iya. Shi ne abin da malaki nufi, ya ce ya wanda fiha an yi sujada walakin la yastati, zai so ya yi sujada amma kuma ba zai iya ba. Me yasa? Ya ce bi sababi ba'ati quwwahu, saboda raunin karfinsa, wa marad badanihi, da kuma rashin lafiyar jikinsa. Wala yatamakkanu min as-sujud, sai zamanto ba zai iya sujada ba. Wa lihaza qala, shi yasa Imam Sufyan ath-Thawri yace, idza lam tusallu al-yawm, idan ba ku yi sallah yau ba fa mata, yau shi za ku yi sallah. Babu shakka kowa ya san cewa sallah shine mafi girman rukuni a cikin rukunan musulunci bayan kalimatu shahada, ko ba ka bari? Kuma sallah ita ce ginshikin addini musulunci, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'adh bin Jabal, ya ce masa, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amuduhu wa dirwatu sanami, a cikin arba'in nawawi, ko ba ka bari? Ya ce ma Mu'adh, ba zan baka labari ba akan kan lamarin da kuma ginshikinsa da kuma kodoluwan tozonsa. Mu'adh ya ce bala, ya ce masa, rasul amr al-islam wa amuduhu as-salah, ko ba ka bane? Kan lamarin shine musulunci, ginshikinsa kuma shine menene? Shine sallah. Saboda haka dole mutum ya kula da sallah. Sallah ita ce farkon abin da za ma mutum hisabi a kansa a ranar tashin kiyama, ko ba haka bane? Kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, yace awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyama min 'amalihi salatu, farko abun da zama mutum mai hisabi a cikin ayyukansa shine sallan sa fa in saluhat wa qad aflaha idan sallan sa ya gyaru to ya rabauta wa in fasadat dan sallan shi kuma ya baci wa qad khasira to wannan yayi khasara nan ta shi a wannan hadisi yace fa in intaqafa min faridatihi shay'un idan wani abu ya ragu aka samu tawayan wani abu a cikin farillan sa da aka rubuta masa zai yi a duniya qala rabb ubangiji Allah zai ce unzuru hal li abdi min tatawwu'in ujuba ba wannan yana da wani nafila da yayi wa yukammilu biha man taqasa min al-fariya sai a cika abin da ya ragu a cikin farillan sa ne a cike ne ya kamata mutum ya dage akan sallan nafila to da shi za a ciki maka duk abin da yayi tawaya a cikin sallan ba idan mutum ya zo masallaci dole mutum ya kokarin zo da wuri yayi sallah yayi nafila kafin sallah ko kuma bayan sallah kuma ya tashi idan yana sallah ko da raka jul zai amfani ka ran tashi kiyam akwai mutane matasa da yawa an da wasu wabi Allah jire su ba sa sallah mutum yana nan kawai sunan shi Idris ko sunan shi Muhammad ko Ismail ko Isa amma musulunci shi kawai a sunan shi kawai baya sallah baya manzo Allah yace mana al'ahdu alladhi bayna wa baynahu as-sala a wata ruwa yace bayna rajuli wa bayna al-kufr as-sala ko ba ka bane alƙawlin da ke zakarin mu da su ko kuma tsakanin mutum da musulunci da kafirci shine sallah ta in ka bar shi to ka fita musulunci kwanakin ba bai kai wata daya ba kwanci wata daya da yan kai wata ta yi mun text me WhatsApp ne ban ma san ta ba ta ce ta karbi namba na a wurin wani tana mun kuka mijinta baya sallah ta rasa ya za ta yi da auren ta da shi baya sallah na tambaye ta nace yana dan yin sallah wani lokaci baya yi koko kwata-kwata ma baya yi saboda me idan misali yana dan yin wani lokaci baya yi wannan sai mu ce malamin sabani akan shi daga cikin malamin akwai da suke ganin irin wannan ya zama kashi malamin kuma malamin suna gane a yana nan a musulunci fa amma dai mai aikata babban zunubi ne amma bai fita daga musulunci ba tunda dai wani lokaci ya kai saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai bainar rajuli wal kufri tarku as-sala wannan as-sala da alif wa lam Allah suka ce wannan alif wa lam lil istighra mana tarku as-sala mutum ya bar sallah gabaki daya a lokacin ne ya fita daga musulunci kenan in yana yin wani lokaci ba ya yi to shi kenan zamu ce a nemi yanda za a yi a yi masa wa'azi a ja hankalinsa ya dinga yi amma dai yana nan a musulunci sa amma idan misali ba ya yi gaba daya ne fa ya zamu yi wannan sai ce mu kwata-kwata ba ya yi na ce mata dole ki koma ki ga ma iyayenki a san yadda za a yi saboda dai yanzu wannan ya zamanto kafi kuma babu aure tsakanin musulma mace da kafiri irin waɗannan abubuwan ne ya kamata iyaye su dinga mai da hankali a kai game da sirkansu su duba shi yasa manzo Allah ya ce idza ja'aku man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zo wurin ku neman aure wanda kuka yarda da addininsa da tabiyarsa da halayensa ku ba shi aure ina wata magana saboda ka kamata ne a mai da hankali akan addini mutum da halinsa ba wai kudi ko wani abun duniya ba wai mutum iyaye su dinga man sirkan su fada saboda ba sai musu kayan sallah ba ko kuma ba kawo musu wani kayan azumi ba ko wani abu haka muka wuce wani wannan mata a mai da hankali ne akwai mata da yawa wanda suke fama da irin wannan haka wannan Ramadan da ya wuce wata ita ma ta ce mu mijinta baya ba da zakatu kisa a kuma da haka kun sani na tambaye ta ba shi da hali ne sai ta lafiya lau zai kawo musu kayan azumi ya kawo musu kayan sallah da komai abinci eno amma dai zakatu fitr ga shi ba zai bada kuma iyaye ba su damu ba irin da wani wannan tun da dai yana yi masa yana so mata kayan sallah yana mata komai kawai na gaba su ci gaba da zaman wannan ba daidai ba ina fata mun gane saboda mai duk wanda ya bi jirama addini ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin da ban san ko kun karanta da na wakilul Islam kuma ko da ambaci abu guda 10 da suke warware addini abu na karshe da ya kawo shi ne menene al-i'rad an dini Allah kuma ko bane sai bi girma addini ga baki da yace la ya ta'allamahu wa la ya'malu bihi baya neman ilimi addini kuma baya aiki da shi kuma ko bane Allah yace wallazina kafaru amma unziru mu'ribun Allah yace fa dan su da kafirci wadanda suka kafirta na suna bijirma abinda ake musu gargaje a kansa kuma da haka idan mutum ya bijirma addini ga baki da baya yi to wannan kawai ya fita daga mutum kuma da haka ya zama wajibi mu jawo hankali juna musamman matasa akan muhimmancin sallah ina fata mun gane dole mutum me zai yi a ce kana musulmi kace ba ka sallah ba ina fata mun gane wannan sallan banda cewa wajibi ne akan ka yana da lada da yawa yana kankare mana kananan zunuban mu ko da bamu nemi gafara kan su ba kusan yanayin rayuwar mu yanzu nan kusan 24 hours in ba dai zaka kulle kanka cikin daki ba kullum kana cikin zunubi ne da wanda ka sani da wanda baka sani ba to yin sallah kullum shi ma yana taimaka wajen kankare ma mutum wannan wadannan zunuban kamar da manzo Allah ya faranta wannan hadisi yace ma sahaba ara'aytum لو أن نهرا بباب أهلكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دنا شيء إذا يقولك غني دا سأ أقول كوي أكوفن جدا دا دا بتشينغو ينا زوا يوانكا تيجي سوبر شيء أكون إذا تيجي زي رجال جينسا سالو سو بسي بابو يتي فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وانا شيء نقصم تبي صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى ينا كان كريس ولا كريدة دايتا wannan din da take cikin rawal cikin Buhari wa Muslim saboda haka wannan shine abinda Imam Sufyan al-Thawri yake kokari jan hankalin matasa akai muhimmancin sallah a kula da sallah sallah ita ce ginshiki addinin musulunci Allah ya taimake mu ga wannan malaki al-wasiyatu as-salisa as-salisatu 10 wasiyata 13 yake ma ja'a an Rabi'ata bin Kulthum inda aka rawaito daga Rabi'a bin Kulthum annahu qala cewa yace nazara ilaina al-Hasan yana nufin al-Hasan al-Basri yace wata rana Imam al-Hasan al-Basri ya kalle mu wa nahnu hawlahu shababu mu kuma muna kewaye da shi dukkan mu matasa ne fa qala sai yace ya ma'shara ash-shabab ya ku jama'an matasa amma tashtaquna ila al-hur al-ain ba kwa begen huru ain dan mata aljanna wa ka shauki ku samu mata aljanna ya tambaye su mene ne zaman su amsar su nan ba inda na tambaye ku ne ko ana zo ko waka bane al-hur al-ain idan ka ce al-hur jam'i ne na haura an ka jama'a ce haura ana nufin macen da fari idon ta fari ne sosai baki kuma baki sosai Allah shi mana hur mun gane wannan idan ka ce al-ain jam'i ne na aina mana masu manya idan wannan sifa ce na da ke fitar da kyawun mace da kuma mace tana da manyan idanu kuma farikal da kuma baki sosai za a ga fuskar ta yana da kyau to haka mata aljanna take yana tambayar matasa ba kwa shauki zuwa ga yan mata aljanna saboda me saboda a cikin aljanna akwai kayan jin dadi daban-daban ko ba ka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a'addtu li ibadi as-salihin yace ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar yace nayi tanadi ga bayina na gari a cikin aljanna ma la aynu ra'at abunda idanu ba su saba gani ba abunda ido bai taba gani ba wala udhunu sami'at kuma ba wani kunne da ya taba ji wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba fado ma zuciyar mutum ba baka ma taba tunanin sa ba na kayan jin dadi wanda daga cikin waɗannan kayan jin dadi akwai waɗannan yan mata aljanna saboda dan adam a tabiyansa idan dan adam ya samu abinci ya samu abun sha ya samu wurin zama mai kyau to abu na gaba da zai tunanin sa shine me shine biyan bukatar shawarsa wannan shine tabiya dan adam shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mana waɗannan matan da sifofi daban-daban a cikin aljanna ina ba ta mugan Allah ya sifanta mana su da sifofi daban-daban dan ya jawo hankalin mu mu neme su mu yi aiki domin mu samu aljanna mu same su a cikin aljanna ina fata mun gani Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani da cikin hadisan manzo Allah sifofi wannan matan sifofi daban-daban a wani wuri Allah ce wa hurul ain ka amsali lutul maknun a cikin aljanna za a samu mata aljanna hurul ain ya suke yace ka amsali lutul maknun kaman zaka ce lulu ne wanda yake a boye saurashi lulu idan yana a boye rana ba ta dukanta iska ba ta zuwa kan baya zuwa kanta za a ganci ta fi kyau a wani wuri Allah subhanahu wataala yace mana menene yace fihinna qasiratut tarf lam yatumithunna qablahum wala jar kowa ka bane ita a cikin aljanna fa akwai mata qasiratut tarf masu takaita kallon su ga mazajin su ba su kallon wani miji nan namiji da ma lam yatumithunna insun qablahum wala jar babu wani mutum ko aljannu da ya taba shafan su kafin masu wanda suka shiga aljanna ma'ana budurwai ne kamar da Allah yake uruban atra yake inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abkara Allah yake mun kaga halitan su ne a cikin aljanna ba wai daga nan duniya aka kai su ba a daga cikin aljanna aljanna ne aka kaga halitan su ita fa ja'alnahunna abkara sai muka sanya su budurwai shine lam yatumithunna insun kabna wala jar yace uruban atraba ko ba ko ne uruban mata ne masu bege mazajin su kuma suna son mazajin su sai sa Allah ya sifanta su da qasiratu tarf suna takaita kallon su ga mazajin su saboda ba su son wani kuma sai shi yace atraba shekaru su iri dai malum suka ce shekaru su zai zama 33 ina wata mun gani a wani wuri yace walahum fiha azwaju mutahhara allati za ba su mataye tsarkaku malum suka ce mana an tsarkake su daga duk wani kazanta ba su a haila ba su a kashi ba su a bawali ba su a fiyati majina duka babu sifofi fa iri-iri daban-daban kai har jikinsu har nono su sai da Allah ya sima gabar cikin alkurani wannan daga ya ce wa kawai ba ne ma nan kawai Allah yana sifanta mana nono su ba ya ce nono su kikakku ne ba matan da nono su ta bushe ya kwanta ba duk wannan ba dan kowa dan ka zauna kai ta tunani yanda waɗannan matan suke Allah yana yi ne domin ya tusa mana shahawan su ina fata mun gane da ganga da yayi dan a tusa mana shahawan su kai fata ka sami waɗannan matan haka a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sifanta mana su da sifofi iri-iri a wani hadisi da Rawdana yace manzo Allah ce law anna imra'atan min nisa'i ahli aljanna ittala'at ila al-ard la adaa'at ma bainaha ma bainahuma cita wata daga cikin matan aljanna za ta leko kawai fa za ta leko duniya da haskenta zai cike abin da ke tsakanin sama da ƙasa yace wala mala'at ma bainahuma rihan haka nan kuma kamshinta zai cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa yace wala nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha dan kwalinta kawai da ke kanta yafi duniya da kuma abin da ke cikin ta dan kwalinta kawai ina wannan mura dole sannan kuma zalle yace mana kowa ya shiga aljanna akalla zaka samu da nan matan guda biyu wannan shine mafi karancin adadin da zaka samu ina fata mun gani mafi karanci zaka samu guda biyu a cikin wani hadisi Abu Hurairah manzo Allah yace awwal zumratin tadkhulu aljanna ala suratul qamar laylatul badr yace tawaga na farko jama'a na farko wanda za su shiga aljanna za su shiga ne suna kaman wato wata a daren 14 aka sifar su zai zama to yace wallazina ala atharihi wanda kuma za su biyo bayan su ka ahsani kawkabi durijin fi samai ida'atan su kuma sifar su zai zama to kaman tauraron da yayi siko ne tauraron kyau a sama yace qulubuhum ala qalbi rajulin wahid zukatan su kaman zuciyar mutum daya ne la tabagu bainahu babu kiyayya tsakanin su da aljanna wala tahasud, babu hasara tsakanin su, sai ce li kulli murin zawjatani min al-hurri, da kowane mutum daga cikin su yana da mata biyu daga cikin hurri. Annan man manzala ya kara sifan ta mana, to yace yura muqu suqihi suqihina min wara'i al-idam, min wara'i al-azmi wal-lahm, yace za a dinga ganin bargon bargon kafanta daga bayan kashinta da nama, min al-husn, saboda kyawunta, mana jikinta kaman glass ne, kana ganin bargon kafanta. Duk wannan yanda mutum ya yi shauki zuwa gare shi, mafin karanci ne fa, a kowanne za su samu sama da haka, wasu za su samu sama da biyu, kamar da zuwa wani hadisi ya ce inna lil mu'mini fil jannati lakhaymatin, lakhaymatun, ya ce mu'mini a cikin aljanna fa za su samu, za a gina masa wani tanki min lu'lu'atin, da lulu aka gina wannan tanki, ya ce tuluha sittuna milan, tsayinta mil guda 60 ne, sai ce me, yace lil mu'mini fiha ahlun, mu'miniya da iyale a cikin su, yace yatufu alaihim fala yara ba'dun ba'da, zai dinga zagaya akan su ba su ganin juna, matan ba su ganin juna, ya shiga bangaren wannan ya biya bukatan shi da ita, ya shiga bangaren wannan haka zai ta zagaya a cikin su, ahlun yana da iyale kina sama da biyu kenan. Haka ya zo a cikin hadisi da wanda aka kashe shi a yaki shahid, shi kuma nawa za a ba shi, ha, 72 wanda aka kashe shi a yaki saboda Allah, za a ba shi mata 72. Saboda haka ya kamata mutum ya maida hankalin shi akan wannan, ba akan waɗannan namu na duniya na wanda ga sunan dai. Almuhim malai ce haza iltifatun badi, haza iltifatun badi'un min al-imam al-hasan al-basri, yace wannan fadakarwa ne mai jan hankali daga imam al-hasan al-basri, yuzakkiru fihi ash-shab, wanda a ciki yana tunatar da matashi bi na'imil janna, yana tunatar da shi akan niman aljanna, wa ma fiha min malaka, da kuma abin da yake cikin ta na kayan jin dadi, wa masarra, da kuma kayan farin ciki, wallati minha, wanda daga cikin wannan abubuwan jin dadi al-hurul 'ain, akwai matan aljanna al-hisan, shawawa. Me yasa yake tunatar da su wannan? Yace li yatajaddada bidhalika an-nasha, domin su kara sabanta nishadin su, wa shauqi lil-janna, kuma su yi bege zuwa ga aljanna, wa ni'imiha, da kuma nimomin ta. Yace wa idha qama hadha fi qalbi shab, idan wannan abun ya tsaya a zuciyar matashi, da fa'ahu ba da tawfiqillah, wannan zai tunkude shi bayan da ake daga Allah, ila al-ijtihad fil amal, zuwa ga yayi kokari a menene sai a amal al-akhirah, akan ayyukan al-akhirah, wa sa'ila, kuma yayi aiki domin ta. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana, wa man arada al-akhirata, alladhi duk wanda yake neman al-akhirah, wa sa'alaha sa'iha, kuma yayi aiki domin ta, saboda ita irin aiki nata, wa huwa mu'min, alhali kuma yana mu'mini, wa ula'ika kana sa'ihum mashkura, da irin waɗannan ne ayyukan su ya zama to abun godewa. Saboda haka dole mutum yayi aiki domin ya samu aljanna, domin ya samu irin waɗannan matan. A cikin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai aiki da mutum idan yayi shi sakamakon sa shine menene, shine hurul 'ain. Menene wannan aiki? Akwai wani aiki da manzala sallallahu alaihi wasallam yace, ai wani lokacin manzala yake ya kance idan ka yi aiki kaza kana da la'iri kaza, in ka yi aiki kaza kana da la'iri kaza, ko ba ka bane? Akwai aiki da yace idan ka yi aikata irin wannan aikin, to ladan ka shine menene, hurul 'ain. Wani aiki ne wannan? Ya mu lele. Bai, wannan zai shiga. Na'am. Haka ne, akwai da tsaka. Banda wannan, akwai hadisi da manzo Allah yace, yace man kazama ghaiban wa huwa qadiru ala an yunfidahu, yace duk wanda ya danne fushi an bata masa rai yayi fushi, wa huwa qadiru ala an yunfidahu, kuma ya da iko ya aiwatar da wannan fushin. Mutum ya bata maka rai, kana da iko ka mare shi, kana da iko ka ji masa rauni, amma kuma sai ka danne wannan fushin, gane wannan sabida Allah menene sakamakon ka yace da'ahu Allah yawmal kiyama ala ru'usil khalaiq Allah zai kira shi a ranar tashi kiyama a gaban kowa fa khayyarahu min al hur in masha sai a ba shi zabi ya sabi wanda yake sabbi hur al in ina da mugane dan haka duk sanda kai bishi kana ji da karfin ka kuma kana da kana cikin matakin kurciyan ka to ka danne domin ka samu huru eh haka manzo Allah yace eh duk sanda aka fata maka rai kana da iko kuma ka yi wannan ba kai to kai hakuri ka danne zuciyan ka insha Allah in kai to sakamakon ka ranar dajin kiyama shine a gaban kowa za a girmama ka a kira ka a ce wane ka zo ga mata na da zabi dawo da kake zo Allah subhanahu wa ta'ala zamu daga cikin su almuhim wannan wani uslubi ne na wazi kamar da muka fara kamar da Imam Al-Hasan al-Basri yayi wazi sai sai duk wani abu da zai jawo hankalin mutum sai maka magana akan shi to ya san cewa matasa da ma suna son mata ko ba ga wanda to shi yasa yace musu ba ku abegin mata aljanna ina mata mun gani dan me domin ya jawo hankalin su akan wannan abu na'am tayyib wasiya ta gaba yace alwasiyatu arabi'atu ashara wasiya ta 14 yace ma jaa anil hasan al-basri aidan ko abinda aka rawaito daga imam al-hasan al-basri shi ma annahu qala cewa yace ya ma'shara ash-shabab ya ku jama'an matasa iyyakum wat-taswid da ina maku gargadi ga maida jinkirta aiki menene taswid yace saufa af'al zan aikata nan gaba zan yi kuma daga karshe ba zai yi ba wannan shine taswi zan yi kuma ba zai yi malaka qauluhu iyyakum wattaswif fadin sa cewa ina muku gargadi ga mai da jinkirta aiki yace at-taswif huwa al-afatu allati ahlakat katira min ash-shabab yace wannan jinkirta aiki zan yi shine cutan da ya halakar da dawo daga cikin matasa ka qauli ba'dhi kamar fadin wani daga cikin su saufa atu insha Allah nan gaba zan yi tuba wa saufa uhafiz ala salat insha Allah nan gaba zan kiyaye sallah wa saufa abru walidayya insha Allah nan gaba zan yi biyayya ga iyayena yace fala yaf'al da karshe kuma zan ba zai yi ba wala yubadir ba zai gaggawa zuwa ga aiki ba wala yaktanin ba zai ribanci lokacin sa ba bal yuajjil zaka samu yana jinkiri wa yusawwi yana cewa nan gaba zan yi fa nafsuhu idha haddathathu bit tawba ransa idan ta masa maganan tuba dan ransa ya riya masa yayi tuba aw bil muhafazati ala salat ko kuma ransa ya nuna masa ya kamata ya kiyaye sallah wa ghairu zalika kuma wannan cin sa daga cikin ayyuka na alkhairi ja'atu hadhihi al afa sai wannan cutar ya zo masa ransa wa sarafatu an hadha al khair sai ta juya shi daga wannan alkhairi wala yazalu yusawwi ba zai gushe ba yana cewa zan yi wa yuajjil yana jinkirta aiki hatta tafutuhu barakata ash-shabab har albarkan samartaka ta wuce shi waqti namu waqtihi bil khair adan kuma ya kasa yin ya ribanci lokacin sa da aikin alkhairi saboda haka wannan matsala ne kullum mutum ya daga cewa zan yi karshe kuma bai zai ba an samu mutane da yawa da suka cewa zan yi tuba nan gaba sai kuma suka rasu suka mutu da su yi tuba ba wasu su suka cewa zan kyauta sama iyayena akwai wani da na san shi wannan sosai yana da hali tinti na aka dinga ce masa ka biya ma mahaifiyarka hujjaran umra yana cewa zan yi wai wata rana muna tare da shi aka kira shi mahaifiyar shi ta rasu yana kuma da hali zai yi wannan abu ba wai bai da kudin bane an ce ya biya mata haji yake aka zo aka ce umra fi soki akan haji ka biya mata umra ita mata samu ta zo kullu tana kallo makka a tv ka bata ita ma tana so ta zo ta yi sai ce zan yi ina zaune da ita da shi haka aka kira shi aka ji ma kai shi to ya zai yanzu nan to ka gani saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wuraren da ma cikin alqur'ani yana kwadatar da mu yi gaggawa akan aiki alkhairi kada mu jinkirta ba'a so mutum ya jinkirta aiki alkhairi saboda baka san yaushe zaka mutu ba Allah ya ce fastabiqul khairat ko ba ka bane ku yi gaggawa akan aiki alkhairi ha Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum almaut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib amma kuma fa asadaka wa min salihin Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idha ja'a ajaluha in ba ana cewa ba da sarga ba da sarga kace zan yi har kuma mutu a wani wuri game da tuba yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'ti ahadakum al'azab ku koma zuwa ga Allah ku ni ka wuya zuwa gare shi kafin azaba ya zo maku kuma la tun sarun in ka zo kuma ba za ta mike ku ba saboda haka dole mutum ya shedan ne yake sa ma mutum wannan tunani kuma rudu ne kawai kuma da Allah ce ya'iduhu wa yumannihi ko wa kabare kuma ya'iduhu shaytan ila burura shaytan idan masu alƙawari cewa zaka ji maduna kaka damu ina masu alƙawari wa yumannihi ne da tusa masu guri Allah ce wa ma ya'iduhu shaytan ila burura kawai rudu ne kawai shaytan ke sani malla ce wa rubbama ajjala ba'dhum at-tawbata ila an yasla ila umrin ma yace me yi wada daga cikin su ma ya jinkirta tuba yace har sai na kai shekaru kaza wanda ta yanzu ina da lokaci barin ji dadin rayuwa na sai na kai shekara 50 ko sai na kai shekara 60 ila an yasla ila umrin ma min hayati yace har sai ya kai wani shekaru na rayuwarsa yace fatabgatuhu almaniya sai mutuwa ya zo masa baktatan almaniya shine almaut sai mutuwa ya zo masa baktatan kabla an yasla ila zalikal kafi ya kai wannan shekaru ba wanda sai yaji da rasu ko haka ba mata sa da rasuwa tsofaffi na rasuwa jariri mai na rasuwa saboda haka baka san yaushe mutuwa zai zo ba dan haka mutum ya daina wannan zan yi kawai ka fara aiki wannan kawai shine duk sanda Allah ya cusa maka tunani kana so kai abu kaza kawai ka fara shike na kawai magana cewa nan gaba sai shekara mai zuwa shekara baka san ba mai ba za ka kaiwa tayi yace alwasiyatu alqamisatu 10 wasiya ta 15 wanda kuma ita ce wasiya ta karshe a cikin littafin yace ma jaa an hafsata binti sirin akwai abin da aka rawaito daga hafsa binti sirin wannan matan tana daga cikin tabi'ai an haife ta shekara 30 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi karatu a wurin ummu adiya wanda ita sahabiya ce haka nan kuma ta yi karatu a wurin Anas bin Malik da ita da dan wanta Muhammad bin Sirin duk sun yi karatu a wurin Imam Anas bin Malik kuma ta shahara da zuhudu da kuma karantarwa mace ce faqiha sosai ta karantar da tabi tabina da yawa bal Muhammad bin Sirin da yawa an roto idan aka zo masa tambaya wani abu wani lokaci sai ce kuje ku tambaye Hafsa ina ba tambayar saboda ka tana da cikin matan da suka karantar da malamai da yawa a baya an roto anna kalat ta ce ya ma'shar shabab ta ce ya ku jama'an matasa khudhu min anfusikum wa antum shabab ku sa kanku aiki alhali kuna samartaka lokacin da kuke ya samari ku yi aiki sosai yace fa inni wallahi ma ra'aytu al'amala illa fi shabab to ne wallahi ban gan lokacin aiki ba sai lokaci samartaka malaje kauluha ma ra'aytu al'amala illa fi shabab ban gan aiki ba ban gan lokacin aiki ba sai lokacin samartaka ai anna marhalatu ash-shababi cewa wato matakin samartaka min azamil marahil yana da cikin mafin girman matakai allati hiya marhalatul khair wanda ita ce mataki na alkhair in wuftika shabu bi iznillah liknamiya idan matashi ya samu dace da iznin Allah akan ya ribance ta bainama idza laha aniktinami marhalati ayayin da kuma idan yayi wasa da ya ribance wannan matakin nasa ba wasahlaka waqta shababihi fi tatabbu'il malazi ya kuma halakar da lokacin samartakansa akan me akan bibiyan kayan jin dadi wa shahawa da kuma abubuwan shahawa wa ma'aribun nafs da kuma bukatun zuciya wa huzuzu da kuma abubuwan son zuciya wa lasiya ma al muharramat musamma abubuwan haramu wa li'azbi billahi alladhi yamna ghayr wannan wa sa'adabaha kuma ya dinka jin dadin su to faqad jana ala shababihi wa mustaqbalihi wannan ya tutar da samartakansa da kuma rayuwarsa ta gaba kama kala alqail kuma da wani mawaki yake cewa yace ma'aribu kanat fi shabab li ahliha izaban fa sarat fil mashibi azaban yace ma'aribu bukatun zuciya kanat fil shabab li ahliha izabu wadanda sun kasance
a lokacin samartaka ga masu shi su zama su abun jin dadi ne fasarat fil mashib amma kullana awwal jin dadi suka zo suka koma a lokacin sufa kuma azaban sun zama su abun azaba akwai da yawa haka lokacin da kake samari kana jin dadi su kana gani abu ne mai kyau sai nan gaba wannan abun da kake yi kuma ya zama maka azaba rayuwarka masu shan sigari yanzu ne sanda suke sha lafiya ne ko ba ka bari suna jin dadi shi ba za su ran suna so kullum za su tsaya za su sha ko masu shan kwaya ko na waka daga baya kuma fa bayan sun tsufa sai su zo suna fama da cututtuka daban-daban a rayuwarsu ciwon tari ciwon koda ciwon menene ga su nan a lokacin sai ya dinga dana shi na amma kuma ba zai amfane shi ba ha saboda haka akwai abubuwa da yawa haka malaka fal ma'arib kanat fi shababi izaban bukatun zuciya sun kasance sanda mutai yake cikin samartaka izaban sun kasance abun jin dadi ne wayaraha fa'il wa hulwatan me aikata ta yana gana wannan abun zaki ne abun jin dadi abun morewa ne sannan ma kabura fisin lokacin da kuma yayi zo yayi girma a shekarunsa wajadaha azaban ali ya same shi zama to azaba akan sa وذلك بسبب ما ترتب عليها من العواقب الوخيمه wannan kuma ya zama haka ne saboda abun da ya biyo bayan sa na mumunan karshe al-awaqib al-wakhima shine mumunan karshe na akwana abu malati fa shababu marhalatun azimatu jiddan fi hayatil mar saboda haka samartaka mataki ne mai girma sosai a rayuwar mutum yambagi alaihi an yuhsina ikhtinamaha ya kamata mutum ya kyautata hanyar da zai ribance ta wa an yujahida nafsahu mujahadatan tamatan kuma ya yaki ransa ya yaki zuciyarsa yaki cikakke ala adam tafwiti khairaha akan kada ya rasa alkhairinka wa barakata da kuma albarkanka musta'inan billah yana mai neman taimako da Allah taliban maddahu yana neman agajin Allah wa aunahu da taimakonsa wa tawfiqahu da kuma dacensa wa an yuzakkira nafsahu bi anna Allah kuma idan ka tunata da kansa cewa Allah subhanahu wa ta'ala sa'ilahu an hadhihi almarhalati Allah zai tambaye shi akan wannan matakin rayuwarsa su'alan aziman tambaya mai girma yauma yalqahu a ranar da zai harga Allah malaki hadha ma tayassara jam'uhu fi hadha albab wannan shine gurgudu abin da ya sawaka in tara shi akan wannan babu wa as'alullah alkarim ina roƙon Allah mai girma رب العرش العظيم وبنجد العرش من جرمه بأسمائه الحسنى إنا رقوش دا سنة ينشي كاواوا وصفات العليا دا صفو فينشي ندوككا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى إنا رقو الله يدا تدمو قابون دي يكي سوء دكما قابون دي يبدالش من تجديد الأقوال نا مغنغنو نديدي وصالم عامال كما أيوكا نغري وأن يصلح لنا شأننا كله ina roƙon Allah ya inganta mana sha'anin mu gabaki da wa Allah ya kilana ila anfusina tarfata ain ina roƙon Allah kada ya bar mu zuwa ga kanmu ko da na gurgudu kifta ido ne wa an yahdiyana ilayhi sirata mustaqima ina roƙon Allah ya shirar da mu zuwa ga rashi ta hanyar madaidaici wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saboda haka wannan shine ƙarshen abinda ya sawaka ga wannan littafin abin da muka karanta daidai Allah ya bada sa kuma muka yi kusure Allah ya yafi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya shirar da matasan mu kuma da muka fada idan ana so a halakar da al'umma abinda ake mayar da hankali akai shine a fatar da matasan su saboda matasa su ne karfi na kowane al'umma idan aka gama da su to an gama da wannan al'umma shi yasa ake yawan kafirai suna ta dabara iri-iri suna abubuwan makirci yadda za su yi tsoron su rusa matasan musulmi shi yasa ake tura kwayoyi iri-iri zuwa ga arewa ina fata mun gani kun san yanzu matasan arewa sun fi kowa shan tramadol a duniya a Najeriya haka ne fa ana musamman Kano garin musulmai ba sun fi kowa shan tramadol mai suna wajen dayan magani da suke dawa? Odin, yawa, Odin, yamrin da gasinan. asanan dai iri iri ana tura maka da maza da mata da wanda ba su yi arwa da wanda suka yi aure jika sha suke wannan abun kuma kashe musu kwakwalwa yake sai zaman to ba za su wani abun amfani da rayuwar su ba a lalata musu rayuwar su haka kuma wani abu kuma da ke faruwa yanzu nan abun bakin ciki da yawa kafirai yanzu nan tura mazan su suke su je su nemi matan ƴan matan musulmi kun san da wannan su je su nemi ƴan matan musulmi su yi lalata da su su yi musu ciki su ɓata rayuwarsu wasu su yadda rasu sai za su aure su daga ba su mai da su kafirai wasu har yaudara suke sosai su ce su sun musulunta domin a ba su aure daga baya kuma sai su koma addinin su yanzu haka akwai wani kesi haka duka bai kai sati biyu ba da aka kawo wannan kesi wani yaro ne ya ce shi ya musulunta ya aure yarinya nan gari ya aure ta yanzu haka suna ilori amma nan gari ya zo aure ta iyayenta suna nan ya aure ta akan cewa shi musulmi ne shi ya musulunta bayan shekara daya ko biyu kawai da auren su yanzu haka ya koma yana zuwa coci yanzu ta nemi ya take ta kuma ya ce ba zai take ta ba yace ko dai ta di shi zuwa coci ko kuma su cigaba da rayuwar su haka amma dai shi ba zai take ta ba saboda shi yana son ta kuma ita matan shi ce so ka rasa ya za su shi ne suka kira da suka zaure na suna tambaya na abun bakin ciki na kaji mai shine ai ni da suka zo ra ce musu nayi kawai su yi shiri daga nan su je ilori su je su dogo da gudanar da ita sawar me aure ya mutu ba a bukatar saki shi da shi da saki shi rike saki shi ba a bukatar kuma jo gani eh wannan shi aure da kan shi ya mutu suke da kawai ba a bukatar saki shi eh automatic mutu ne wannan ba a bukatar saki kawai su shira to ne kawai su je kawai su je dogo da ita in yana so ya kai su kotu sai su nuna ma kotu aure aka yi na musulunci saboda ka ka'idan dokan musulunci ne za a yi aiki da shi kuma ko a dokance a Najeriya an yarda haka ina fata mun gane wannan kawai shine abun bakin ciki ba tare da gaba aka yi mana tambaya a Ganaja ba a nan gari fa a nan Ganaja namu mun ka je wazi wani yake ce mana wani ne ya zo zai auri yarinyar musulma shi kirista ne yana so ya aure yarinyar musulma ya nemi wanda zai daura musu auren suka rasa ita yarinyar ta ci ta bi shi zuwa coci a yi auren a coci su kuma sun san wani sun rasa sun kasa samun malami da zai daura musu aure tunda shi yana nan akan addini sa wai sai ga wani wai shi malami ne eh shi ne ma abun da na mu zan faɗa wai har da pastor ba pastor yana da kishin addini sa ya ce shi ba zai daura irin wannan auren ba sai dai ita yarinyar ta dawo kirista pastor fa yana kishin addini sa yace shi ba zai yi ba wai sai ga musulmi wai shi mai wayo ya ce ma musulmi wai ya musulunta nan gurgurdan miti 20 ya daura aure in ya gama sai ya koma kirista shi a nan lokacin da aka yi wannan a Ganaja ga shi nan da shaida tare a gamar wannan tambaya suna wani wai shi malami ne wai shi zai ma Allah wayo wai kawai ba komai abinda zai masu kawai ya musulunta minti 10 minti 20 a daura aure sai ya koma da shi kawai shi ne su ina ba mu je da irin wannan ina ba mu je da irin wannan saboda haka ya kamata mu ja hankalin matasanmu da maza da mata mu san cewa kafirai suna yakan mu saboda dole mu toshe duk wani hanya da za su bi domin su ci galaba kanmu Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya kiyaye mu subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya sai mu tsaya gurbin mu tawaka sai ga akira sallah